Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad da Lol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum barkanku da ranar Alhamis 31 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya ji dadin ganawa da yi a wata liyafar cin abinci ta aiki da Kim Jong Chol na hannun daman shugaban Koriya ta Arewa gabanin tararrukan da za su yi yau Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa da ya sani ya zaɓi wani daban ba Jeff Sessions ba a matsayin babban lauyan ƙasar. Ƙasar Pakistan ta ce tana sake duba dangantakar da ke tsakaninta da Amurka wadda dama ta yi tsauri, matakin da zai iya dakatar da shigar da kayayyaki a Afghanistan inda dakaran Amurka ke yaƙar 'yan ta'adda.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji tsokaci da masana suka yi game da yin amfani da kuɗaɗen gwamnati wajen aiwatar da wani abu na addini.
Na kowane tsarin mulkin Najeriya ya kawo haramci na ma ka ɗauki wani addini ka ci shi ne addininka. Ka zama da haka mutane ta ɗauki kungiyar ce za ta amfani da shi a matsayin rancen ana azumi a yi buɗe baki, wannan haramun ne.
Kwararru sun yi tsokaci game da hukuncin da kotu ta yi kan hukunta duk ɗan majalisar da aka samu da laifin yin cuse a kasafin kuɗin ƙasa.
Kamar wato 'yar manuniya ce ta nuna akan cewa da gaske shi wannan cuse ɗin ana yi. Tunda a baya su 'yan majalisar nan sun ke ƙasa sun ce ba sa yin wannan abu.
Haka kuma za mu ji nasihar Ramadan daga bakin Malam Habu Sufiani daga jamhuriyar Nijar, sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya ji daɗin ganawa da ya yi a wata liyafar cin abinci ta aiki da Kim Jong Chol na hannun daman shugaban Koriya ta Arewa gabanin tararrukan da za su yi yau Alhamis a kan yiwuwar yin taron ƙoli cikin wata mai zuwa tsakanin Kim da shugaban Amurka Donald Trump. Pompeo ya sanya wani hoto a shafinsa na Twitter inda yake gaisawa da Kim Jong Chol da kuma wani hoton da ya nuna manyan jami'an zaune a wani gida da ke kusa da hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York. Da safiyar yau Alhamis, Pompeo ya faɗa a Twitter cewa yiwuwar taron ƙolin tsakanin Amurka da shugabannin Koriya ta Arewa zai ba Koriyar wata gagarumar dama ta cimma ci gaban tsaro da haɓakar tattalin arziki. Kim Jong Chol ne babban jami'in Koriya ta Arewa da ya kawo ziyara Amurka cikin shekaru 18. Duka jami'an biyu, Pompeo da Kim, babu wanda ya magana da 'yan jarida a lokacin da suka isa wurin liyafar cin abincin. Fadar shugaban Amurka ta kuma ce an shirya za su yi tararruka da yawa a yau Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa da ya sani ya zaɓi wani daban ba Jeff Sessions ba a matsayin babban lauyan ƙasar, amma a cewar wani lauyan Trump matsayin Sessions na nan daram ya zuwa yanzu. Trump ya shafa sata akan cewa Sessions ya zara kanshi da sauri daga binciken da ake yi na yiwuwar alaka tsakanin waɗanda suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2016. Sessions ya fidda kansa ne saboda daɗaɗɗun ƙa'idodin ma'aikatar shari'a da suka haramta wa lauyoyi shiga bincike-bincike idan batun son zuciya ya shigo harkar. Goyon bayan siyasar Trump da kuma ganawar da yi da jakadan Rashid Sarge Kislak a shekarar 2016 su suka shafi Sessions. Dama Trump ya sha nuna ɓacin ransa akan yadda matakin da Sessions ya ɗauka ya sa ƙasar ta rasa babban jami'i a fannin shari'a da ke kare shi a lokacin da mai bincike na musamman Robert Mueller ke gudanar da bincikensa. Ƙasar Pakistan ta ce tana sake duba dangantakarta da Amurka da dama ta yi tsauri, matakin da zai iya dakatar da shigar da kayayyaki Afghanistan inda dakaran Amurka ke yakar ƴan ta'adda domin kawo zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita tare da taimakon ƙasashe ƙawayen rundunar NATO. Ministan harkokin wajen Pakistan, Khurram Dastgir Khan, shine yayi wannan bayanin kwana ɗaya kafin dakarun ƙasa da ƙasa su sanya ƙasa a jerin sunayen da ake sawa ido akan samar da kuɗaɗen ta'addanci bisa umarnin gwamnatin shugaba Donald Trump, matakin da ka iya ƙara taɓarɓarar da tattalin arzikin Pakistan. Cibiyar kula da harkokin kuɗaɗe da ke Paris, wacce ake kira FATF a takaice, ta yanke shawarar sanya Pakistan a cikin rukunin ƙasashe da ba sa mai da hankali wajen yaƙi da ta'addanci a watan Fabrairu. Hukuncin da Amurka ta yanke na cikin sabbin dabarun Trump na yankin Asiya da ya sanar a watan Agusta don hurawa Pakistan wuta a kan ta yanke duk wata alaƙa da take da ake zargi tana da ita da 'yan Taliban da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke ƙaddamar da munanan hare-hare a kan sojojin Amurka da ke Afghanistan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta sanar jiya Laraba cewa ta tura likitocin tiyata da wasu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya tare da kayayyakin taimako domin taimakawa abin da ta kira ƙaruwar buƙatar taimako a fannin lafiya a Gaza. Ƙungiyar Red Cross ta ce ƙarfafa taimako da za ta yi na watanni 6 zai haɗa da kafa cibiyar tiyata mai gidaje 50 domin bada himma ga jinyar mutane da suke fama da raunin harbin bindiga a wani tashin hankali na baya-bayan nan da aka yi a kan iyakar Isra'ila da Gaza. Rundunar Isra'ila ta kashe akalla Falasɗinawa 115 tun ƙarshen watan Maris, lamarin da ya janyo wa Isra'ila suka na yin amfani da ƙarfi. Isra'ila ta zargi mayakan ƙungiyar Hamas da takallar tashin hankali, kuma ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin kare iyakarta. Tashin hankalin ya barke a kan iyakar ƙasashen ya yi sauƙi a jiya Laraba, yayin da jami'an Falasɗinawa suka ce an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila wadda Masar ta jagoranta.
Maryam Dauda kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Malamai da masana addinin musulunci sun yi tsokaci game da yin amfani da kuɗaɗen gwamnati don gudanar da wani abu da ya shafi addini. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani.
A yanzu haka dai, malamai da masana kundin tsarin mulki a Najeriya sun fara yin sharhi tare da yin tsokaci a kan ɗabi'ar nan da wasu masu riƙe da muƙaman gwamnati suka ɓullo da ita. Na shirya ƙasaitaccen buɗe baki da ke laƙume miliyoyin naira ga wasu makusantansu. Wannan al'amari dai yana neman zama ruwan dare a ɓangarori daban-daban na Najeriya, al'amarin da masana kundin tsarin mulkin Najeriya suka ci ya saɓa wa dokar ƙasa. Mai nasara Kogo Umar babban lauya ne da ke zaune a Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Ya tabbatar da cewa lamarin ya saɓawa kundin tsarin mulkin Najeriya, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
A wannan harabar da sama da sashi na 10 na tsarin mulkin Najeriya ya kawo haramci na ma ka ɗauki wani addini ka ci shi ne addininka. Ka zama da haka mun zana ka ɗauki kungiyar ce za ta amfani da shi a matsayin don ana azumi a yi buɗe baki. Wannan haramun ne domin tsarin mulkin Najeriya ma ya ma hana amfani da kuɗinta domin bunƙasa wani abu na addini. Ko da yake yawanci 'yan siyasa ɗin nan za su kai abu ne wanda ake yi ta yanzu, ko taro ne wanda yake na riya a zo domin wani ya ce an yi mashi, wasu kuma suna yi ne a matsayin wajen cin abincin ya zama dandamali ko kuma hanya wadda take za a iya haɗuwa sai a tattauna wasu abubuwa waɗanda za a rabe da cin abincin nan domin a tattauna su.
To shi ma dai Sheikh Abubakar Giro Arugungu da ke gudanar da tafsirin Ramadan yanzu haka a garin Kayinji ta jihar Niger, ga abin da yake cewa a lokacin da nazanta da shi ta kafar sadarwar WhatsApp.
Man Nasiru, idan sadaka dai za a yi ta ne saboda a samu lada kuma a yi saboda Allah, to Allah ya faɗi inda za a juya ta. Yana cewa lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah, ya ambaci fukara, nan kuma sai ya ambaci innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, kaga ya ambaci fakire da miskine. Saboda haka idan za a yi sadaka ne saboda Allah a samu lada, to talakawa bayin Allah su ne za a yi kokari a hada kayan bude baki ko na sahur ko wani abu a mika musu, ba wai babba da babba ba da yake illan Najeriya kullum, wato kawai mai karfi ake kara ma karfi.
To anan jihar Niger dai gwamnatin jihar ta ce ta kashe naira miliyan 80 domin samar da abin bude baki ga marasa karfi a wannan wata da Ramadan, inji daraktan kula da harkokin addinai na jihar Dr. Umar Faruk Abdullahi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, ƙwararru a fannin siyasar harkokin sa ido a yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya ke ikirarin yi, sun mayar da martani akan hukuncin da kotu ta yanke inda ta ba da izinin hukunta duk wanda aka kama da samu da hannu a batun cushe da aka yi a kasafin kuɗin shekara ta 2016. Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan harka ta cushe ita ce ta kawo takaddama a majalisar wakilai, inda har aka dakatar da shugaban kwamitin kula da harkar kasafin kuɗi har na tsawon kwanaki 180, kuma dai bangarorin biyu, wato bangaren zattaswa da ta majalisar wakilan, ba su dau wani mataki a kai ba. Shi ne dai ya sa kungiyar Serap, kungiyar da ke sa ido a harkar yaƙi da cin hanci da rashawa, ta shigar da ƙara inda ta nemi a zakulo duk wanda ke da hannu a harkar cushen a hukunta su. Kotu ta yadda da bayanan kungiyar. Mai shari'a Muhammad Idris ya baiwa shugaba Muhammadu Buhari izini na ya gaggauta hukunta waɗanda ke da hannu cikin wannan al'amari na cushe. Malami kuma ƙwararre a fannin siyasa a Jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kadi, ya tsokaci akan wannan hukuncin.
Wannan hukunci na kotu babban al'amari ne ƙwarai da gaske, kuma zai yi tasiri ta fannoni da dama. Na farko dai, kamar wato ƴar manuniya ce ta nuna akan cewa da gaske shi wannan cushe din ana yi, tunda a baya su ƴan majalisar nan sun ke kaza kasa sun ce ba sa yin wannan abu, waɗansu daga cikinsu ma sun ce ai shi wannan cushe din yana daga cikin aikinsu. To abinda wannan hukunci ke nufi shine cewa wannan abu laifi ne, kuma abun a duba ne, kuma kotu ta ce a duba na farko kenan. Na biyu kuma hukuncin zai kasance zakaran gwajin dafi, tunda yanzu ƴan Najeriya za su bude ido su ga cewa shugaba Muhammadu Buhari zai mutunta hukuncin wannan kotu da kuma umurnin ta bashi akan cewa sai an gurfanar da shugabannin majalisun nan biyu a gaban kotu ko kuma a'a.
Daukan wannan mataki dai ya nuna cewa gaskiya ta bayyana, an yi cushe a kasafin kuɗin na shekara 2016 har na zunzurutun kuɗi naira biliyan 481. Wannan yawan kuɗi shine matsayin rabin abin da aka ware domin yin manyan ayyuka. To anya wannan hukunci zai yi tasiri kuwa? Tambayar kenan da nayi wa ɗaya cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin cin hanci da rashawa, Alhassan Dantata Mahmud, ga abin da yake cewa.
Da za a yi hukuncin zai taimaka sosai, kuma zai zamanto darasi, saboda mai da za a yi zai zo ya sa tattalin arzikin ma da kuma irin kudaden da ake warewan ma a kashe su bisa ga yanda ya kamata. Don waɗansu lokuta waɗannan karin da ake yin nan ba wai ana yin karin saboda cin gaban al'umma bane, daga baya ta bayan fage sukan je su samu da adin bakin bankuna a je a cira su yi abubuwan da sun ka gan dama da shi. To a tafiyar da hukuncin zai tasiri sosai, saboda mi zai zama darasi, kuma wanda ma yake da tunanin gobe ya zo shi ma ya zo ya yi, ko daga fadar shugaban kasa ko daga majalisun shi ma zai dinga tsoro.
An ɗauki lokaci ana zargin ƴan majalisar da mayar da hankali ga kawunansu maimakon biyan buƙatun talakawa da suka zaɓe su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11:15 na safe. ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Muƙaddashin shugaban kwamitin farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya, Alhaji Tijjani Tumsa, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To, malami na gaba, bismillah ko?
Kafin wasu kira matambayoyin ya shigo, dan ina son ɗauki wannan dama in ce a cikin wanda kungiyoyi da kuma organization da muke aiki da su, musamman PTDF, wato wani rundunar kuɗi na musamman wanda ake ba da tallafi na masu zuwa makaranta, sun mun yi yarjejeniya da su za su ba mu gurabe 360 wanda za su kai mutane daga Arewa maso gabar makarantu, ko a Turai ko a nan Najeriya. Saboda haka abu ne wanda mun riga mun sa aje a neman wannan jama'an, in akwai ƙarin mutane da suke neman wannan taimako shi ma yana nan a wajenmu.
To, wannan taimako da kace za a yi din matasa ne ko ko duk wanda yake bukata?
Duk wanda yake bukatan ƙarin ilimi.
To,
ko masters ko PhD a jami'a ko a nan Najeriya ko kuma a Turai.
To, malami na gaba, ka matso ka yi tambaya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam.
Mene Alhaji Umaru Alhaji Balarabe.
Yana jinka.
To, tambayan da nake so na yi shi ne, abin da yanzu yake faruwa, yara ƙanana 'yan shekara 18-15 suna nan a yanzu haka da za ka je yanzu da muke magana da kai za ka je Galazina za ka ga a tsare, kuma ba wai komai ba ne ya sa su wannan abin Alhaji sai yunwa da talauci. Za ka ga suna sayar da kawukansu ne don su rayu, matsala na farko. Na biyu, a yanzu kwace-kwace ya yi yawa cikin Maiduguri, shaye-shaye ya yi yawa, mutane ba sa iya kontrol ƴaƴansu don yunwa. Uba ya fita nema, yaro ya fita nema. Wannan tambaya na farko, wani irin mataki aka ɗauka a kan wannan abin, kuma yana buƙatar fire brigade approach. Abu na biyu da yanzu yake ci mana tuwo a kwariya shi ne, za ka ga local government wajen kusan 20 ne suke cikin Maiduguri metropolitan.
Alhaji Tijjani, wata ansa za ka ba Alhaji Umaru?
Alhaji Umaru, wato tambaya ta shi shawara wannan matasa da suke da dimbin yawa a cikin Maiduguri, kamar yadda muka faɗi ɗazu, akwai tsarin koya musu sana'o'i wanda ake ci gaba da yi a ƙarƙashin wannan gwamnatin ta Janar Buhari, President Muhammadu Buhari, wanda ita NDE wanda muke aiki da su. Sannan kuma akwai tsari na musamman wanda aka sami yarjejeniya da ita Bankin Duniya, wanda za su zo da kuɗaɗe wanda za su koya matasa sana'o'i sannan su ba su jarin da za su yi.
Kamar bayanin dai da kai a baya kenan.
Yawwa, irin shi ne.
To, malami na gaba, bismillah.
Salamu alaikum.
Wa alaikum.
Wa
alaikum salam.
Sunana Musa Muhammad.
To, malam Musa, yana jinka.
To, tambayan da nake so na yi wa shi Alhaji a kan shi wannan commission ɗin, ita tana da buƙatan ɗaukan jama'a ne wanda za su taya ta aiki, ko kuma dai a'a already an gama shirya komai, za su zo ne kawai ita kama jama'a da ayyuka? Wannan tambaya na farko. Tambaya na biyu kuma, wannan commission ɗin da muna buƙatan cewa da Allah a sanar mana da dukkan membobi da dukkan abin da take da shi, saboda duk wani matsala da muka samu wanda ya shafe su, to kai tsaye za mu tunkare su, ko mu san ofisoshinsu don mu kai irin abubuwan da suke so a rubuce, ko a ruwaya mu kira su mu dinga gaya musu irin aikin da ya dace da su.
To, Alhaji Tijjani, kuna da buƙatar ma'aikata ne kamar yadda Malam Musa ya nemi sani?
Malam Musa, abin da ke faruwa, wannan ba kwamitin ɗin muke da shi ba tukuna, a yanzu kwamiti muke da shi. kwamiti ɗinnan kuma yana samun ma'aikata ne daga cikin ma'aikatan gwamnati wato suke zuwa daga ofishin ƙasashen gwamnati da tarayya. Bayan nan mukan ɗan haɗuwa da mukan ɗan aiki da wanda suke kwarancewa a wasu filaye na musamman wanda aka ba mu damar mu ɗauka na lokaci kaɗan. Shi wannan kwamiti rayuwar shi gaba ɗaya shekara uku aka bayar. A cikin shekara uku nan kuma a yanzu an ci wata 18. Duk da haka ba mutane muke ɗauka na musamman ba. Idan shi North East Development Commission ya fito, to shi ne zai buƙaci lokacin jama'a da kuma zai buƙaci wannan shirin da shi da mu sai ke magana.
To game da tambayar shi ta biyu fa?
Tambayar ta biyu shi ne...
Wai yana son ya san sunayen wakilan wannan kwamiti da inda za a same su don suna da matsala su san inda za su je.
To wakilan wannan kwamiti kamar yadda na faɗa kwamiti ne wanda yake da mutum kusan 21 cikin kwamiti. A kowace jiha akwai mutane da aka kawo daga wannan jihar don su samu su zama membobi na wannan kwamiti. Misali a Borno wanda yake representing Borno a wannan kwamiti shine Usman Jidda Shuwa, wato sakataren gwamnatin Borno. Sannan akwai ita Professor Hawa Abdubiu wadda take University of Maiduguri tana zama a kan wannan kwamiti a madadin ƙungiyoyi masu zama. Sannan samu yake nan cikin GRA a Maiduguri, yana nan a kusa da police station na Maiduguri wadda daga nan ake duba ayyukan da suke tafiya a Maiduguri, kuma a nan mutane za su iya kai kansu ko kuma su ga bukatun su don mu sani.
To
to
mutanen Maiduguri
da Alhaji.
To bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Umar Bola.
To Malam Umar, yana jin ka.
Yawwa, tambaya ta ga mai jagorancin wannan hukuma. Mu da muka samu asara aka kona gidajenmu ko duka sun kunanmu, yawanci an kashe masu kayan an bar mata da marayuwar irin taimako ne wannan hukuma za ta yi mu.
To ka gama tambaya? Alhaji Tijjani, ka ji tambayar shi ko akan wani irin taimako ake za ku ba marayu?
To wato da marayu wannan abu ne ya yi tambaya babba. Su marayu abinda ake tsara musu shine a tsara musu wanda abinda ake cewa a turance orphanage, wato gidan musamman na marayu wanda za a kula da lafiyarsu, za a kuma kula da yanayin rayuwarsu da za su tashi. Da farko dai akwai ƙananan irin wannan gidaje wanda muke tallafawa saboda su ƙara yawan marayu da suke iya ɗauka. Na biyu, mun taimaka shi ofishin mataimakin shugaban ƙasa an bude wani makaranta na musamman na wannan marayu wanda zai ɗauki marayu kusan 1,000. Wannan za a ɗauke su ne daga aji na farko har su gama makaranta zuwa nan da shekaru masu zuwa. Ta wajen mata kuma muna tallafa musu ta ba su jari musamman suna cikin cooperative. A wannan fannin mun ba wa mata a Borno sun fi 2,000 wanda aka ba su kuɗaɗe kamu daga 10,000 zuwa 30,000 saboda su ci gaba da jarirrikan da suke yi da kuma ayyukan da suke yi a nan cikin Maiduguri. Wannan musamman na cikin sansanin da suke cikin Maiduguri.
To malami na gaba, bismillah ko?
Sunana Dr. Jibrin Taimu.
To
amma alhaji ne ko kuma ce bayanin da nake so in yi a kai shi ne, to murya nan har yanzu a yankin Borno North East akwai matsaloli da dama wanda har yanzu ba mu ga aikin wannan hukuma ba, mun ba ka fara gani ba har yanzu. Yaran mu yawanci ba su da aiki, ga kuma kiyaye-kiyayen kwaya, ga kuma wannan shi ne abin da ya fara yake bada ko yadda yake buɗe kofar wato dukkan wanda suke jinjinu na yara. Kajin yadda ya matasa suke kawowa ta hanyar kiyaye-kiyaye da rashin aiki da rashin ilimi da sauransu.
Abin da ya sauka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke cewa a huta lafiya.
To madalla a gaida jama'a yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke tura mana ta hanyar email.
Sakon na farko ya fito daga Aminu Kano Maida da mu Sabiu Wangara sun ce assalamu alaikum muryar Amerika da Allah ku ba mu dama mu yi kira ga dan majalisar jaha mai wakiltar Garko da Kewayan Abba Ibrahim na baba da ya taimaka ya cika mana alƙawarin da ya dauka mana al'ummar garin Maida na gina mana harabar masallacin Juma'ar mu tun a baya amma yanzu shiru muke shi kamar an shuka dusa sai kuma sako daga Sufyanu Zugumel Zangon Daura ya ce assalamu alaikum biyu Hausa alamun da ke nuna cewa al'ummar Ibo sun dawo daga rakiyar kungiyar da ke neman kasar Biafra IPOB hakan abin ayaba musu ne sai kuma sako daga Usman Manika mai ruwa Rod Huntuwa ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin da Allah muryar Amerika ku bani dama a yau domin mu kai koken mu al'ummar karamar hukumar Huntuwa zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Katsina retired honorable Aminu Bello Masari akan gurbataccen ruwan sha na famfo da ake sako mana mu al'ummar Huntuwa wanda babu bambancin da ruwan kwafta da haka muna roƙon mai girman gwamna ya kamata ya sa idanu akan ruwan sha da ake bamu domin kaucewa kamuwar cutar cholera da taifuwa da fatan wannan roƙon nawa zai kai gurin mai girma gwamna sai kuma sako daga Sade Saidu Daura yace salamu fiye Hausa yau ranar yaki da shan taba sigari ta duniya hakika wannan rana ce mai mutukar muhimmanci ga al'umma ganin irin illar da taba sigari take wa jama'a wanda a ƙarshe take sanadiyar rasa rayuwarsu sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Baba Haruna Bajoga Garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce VOA ku ga yawa ƴan siyasar Niger cewa su yi wa kansu fada su daina yin bakar gabar siyasa da babu abinda za ta haifawar kasar su illa koma baya.
To madalla a gaishe ka yanzu kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
A takaice wani mai magana da yawun fadar gwamnatin kasar Rasha ya faɗa yau Alhamis cewa Rasha ta yi murna da jin ɗan jarida Arkady Babchenko na raye amma kuma labarin mutuwarsa na jabu abin mamaki ne. An samu rahoton harban sanannen ɗan jaridan mai ba da rahotanni akan yaƙi mai suka gwamnatin Kremlin kuma a ranar Talata a matakalar benen gidansa da ke Kyiv. Amma sai ga Babchenko ya ba 'yan jarida mamaki a lokacin da ya bayyana lami lafiya jiya Laraba, yayin da jami'an tsaron Ukraine suka bayyana labarin mutuwarsa a matsayin na jabu don a ceci rayuwar ɗan jaridar. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa yau Alhamis cewa bai san ko sakamakon wannan matakin ya cancanta ba, kuma abin da ya faru ba zai canza yadda Rasha ke kallon Ukraine a matsayin ƙasa mafi muni ga 'yan jarida ba. Kungiyar da ke kare 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta yi Allah wadai da labarin mutuwar Babchenko na ƙarya. Tana mai cewa abin tada hankali ne, na da na sani kuma, a ce dakarun tsaron Ukraine suna wasa da gaskiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya ji daɗin ganawar da ya yi a wata liyafar cin abinci da Kim Jong-chol na hannun daman shugaban Koriya ta Arewa gabanin tarurrukan da za su yi yau Alhamis a kan yiwuwar yin taron ƙola cikin wata mai zuwa tsakanin Kim da shugaban Amurka Donald Trump. Pompeo ya sanya wani hoto a shafinsa na Twitter inda yake gaisawa da Kim Jong-chol da kuma wani hoto da ya nuna manyan jami'an zaune a wani gida kusa da helkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.
To madalla, masu sauraro da nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da ta tana gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar Fil Hashin Gumal ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Safinatu na nan tafa da shirin yau da gobe shirin matasa.